Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer. Za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Gwamnan jihar Virginia makwabciyar nan birnin Washington DC Terry McAuliffe ya yi allawa dai da ƴan wariyar launin fata da suka hallara jiya a Asabar a birnin Charlottesville domin zanga-zangar nuna adawar cire mutum-mutumin wani jagoran ƴan wariya. Lamarin ya na sukan ya biyo bayan zanga-zangar da kuma mutuwar mutane uku da ake dangantawa da zanga-zangar da kuma mutane biyu da suka mutu a hadarin jirgi mai saukarin gudu da ƴan sanda suke dangantawa da wannan lamari. Gwamna McAuliffe ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da fada ya barke tsakanin ƴan wariyar da masu adawa da su. Duka sassan biyu sun yi damara sosai a garin na Charlottesville. Shugaba Donald Trump da yake magana a yammacin jiya a jihar New Jersey ya yi allawa da yadda abin da ya kira ƙazamar ƙiyayya da tarzoma da sassa daban-daban suka nuna a birnin na Charlottesville. Shugaban Amurka wanda ya magana yayin da yake shirin sanya hannu na fada da inshoran kiwon lafiya ga tsoffin sojoji ya yi kiran da a yi maza adawa da doka da oda a birnin. Ya ƙara da cewa ba daidai ba ne a ce kowane ɗan ƙasa ya yi fargabar tsaro da lafiyarsa. Jim kaɗan bayan da aka soki zanga-zangar wata mota ta afka mutane a kan titin birnin da alamun waɗanda aka afkawan suna ɓangaren masu adawa da ƙin nuna wariya. Mace 'yar shekaru 32 da haihuwa ta mutu, wasu mutane dozin biyu kuma suka jikkata. Tuni 'yan sanda suka ce sun cafke matuƙin wani ɗan shekara 20 da haihuwa mai suna James Alexis Fields. Sa'o'i bayan haka ne kuma rundunar ƴan sanda ta jihar ta ce wani jirgin ta mai saukar ungulu ya fadi a wani daji, ƴan sanda biyu da ke aiki a ciki duka sun mutu. Shawarar da mai kamfanin sojojin haya da ke nan Amurka da ake kira Blackwater Mr. Eric Prince ya bayar cewa Amurka ta miƙa yaƙin da take a Afghanistan ga sojojin haya, wannan shawara na fuskantar tarjiya a Kabul da kuma nan birnin Washington. Rahotanni suka ce shugaban Amurka Donald Trump yana nazarin wannan shawara a tsawon wata ɗaya da ya ɗauka yana sake nazarin yaƙin na Afghanistan, inda yanzu bayan shekaru 16 ana gwabzawa dakarun na Amurka da mayakan sa kai na Taliban suke ciciridu. Shawarar da Prince, wadda tsohon sojan ruwa na musamman na Amurka ne, ya bayar tana fuskantar adawa daga tsoffin shugabannin Afghanistan da kuma manyan hafsoshin Amurka. Daga makwabciyar ta Pakistan kuma rahotanni sun ce wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a maraicin jiya Asabar a yankin kudu maso yammacin ƙasar ya halaka aƙalla mutane 15 ciki har da sojoji da farar hula, kamar yadda hukumomin ƙasar suka yi bayani. Jami'an ƙasar da shaidun gani da ido suka ce maharin yana kan babur ne danƙare da nakiyoyi lokacin da ya kara wata motar sojoji da ke jigilar dakarun ƙasar a Qatar, babban birnin lardin Baluchistan. Fashewar ta uku ne a yankin da yake da tsatsauran matakan tsaro a wannan birni. Aƙalla mutane 32 sun jikkata, kamar yadda ministan harkokin cikin gida na ƙasar Sarafaz Bukti ya yi bayani. Da dama cikin waɗanda suka jikkatan suna cikin mawuyacin hali. Wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Pakistan take shirin yin bikin zagayowar ranar da ƙasar ta samu 'yancin kai a gobe Litinin ne wannan rana. Ya labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Kenya, bayan kammala yaƙin neman zaɓe mai tsawon lokaci, ƴan ƙasar sun fara komawa ga tsarin rayuwar da suka saba ta yau da kullum, bayan da hukumomin ƙasar suka ayyana shugaban ƙasar mai ci yanzu Uhuru Kenyatta a zaman wanda ya lashe zaɓen ƙasar domin fara aiki wa'adi na biyu bayan da ya doke da daɗɗen abokin karawarsa a ɓangaren ƴan hamayyar Aila Odinga. Nan masu murna da ƴan zanga-zanga kan sanarwar sakamakon zaɓen suka fara wasu har zuwa jiya Asabar. Amma ba duka aka wanye lafiya ba. Rahotanni suka ce an harbe aka kashe matasa 9 unguwar marasa galihu da ake kira Mathare da ke birnin Nairobi cikin dare. wani magidanci ya ga kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa wani albarushi da ya baude ya kashe diyarsa yayin da take wasa da kawayenta unguwar Matharen din. Hakanan yan sanda sun harbe su kashe mutane biyu a Kisimu tungar yan hamayya dake yammacin kasar a lokacin wata zanga zanga. Ministan cikin gida na Kenya ya ce yan sanda suna mutunta doka da oda domin ba laifi bane a gudanar da zanga zanga ta lumana. Rahotanni daga Nepal sun ce ambaliyar ruwa da gocewar laka sun halaka fiye da mutane 30 sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka yi a yankin cikin sa'o'i 24 da suka wuce kamar yadda hukumomin kasar suka fada a jiya Asabar. Jami'an kasar suka ce mutane 10 sun bata kuma akwai alamun yawan waɗanda suka halaka zai karu ganin ruwan ya mamaye kasar baki daya. An tura tawagar masu aikin ceto daga cikin sojojin yan sanda da farar hula.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai ci gaba da duba aikin rajistar katin zabe a wasu jahohin arewacin Najeriya ne. Misali a jihar Borno wadda yake fama da tashi-tashin hankula daga lokacin da aka fara wannan aikin kawo yanzu an samu mutane sama 47,000 da suka yi wannan rajista kamar yadda shugaban hukumar zabe a jihar wato Alhaji Abdulhamid Buba ya shedawa Haruna Dauda biyu a cikin hirarsu kamar haka.
Mun samu ƙari na wuraren rajista guda 11 a jihar Borno wanda yake da yawa akan wasu jihohi. Shugaban hukumar zabe na kasa Professor Mahmud Yakubu ya yi wannan ne domin a kusantar da wuraren jefa ƙuri'a, wuraren yin rajista ya zama kusa da jama'a, sannan kuma a rage cunkoso. Shi yasa duda matsaloli na rashin kuɗi da wasu abubuwa da ya addabi hukumar, ya zama wajibi ya amince da ƙarin wuraren jefa ƙuri'a guda 11. Wuraren jefa ƙuri'an nan guda 11 su ne Askira Uba, an ƙara musu guda 2, ɗaya a Lasa, ɗaya a Uba, Bama an ƙara musu guda 1 a Banki. Bayan an gama da Banki za su sake dawa cikin garin Bama su ci gaba da aikinsu. 2 an ƙara musu yana Miringa Primary School. Dambuwa an ƙara musu guda 1 wanda za mu yi a 77 housing unit. Akwai Agoza wanda shi ma za mu yi a Bakasi IDP camp. Akwai Ajere shi kuma za mu yi a Mai Musari Primary School a nan Meri a cikin Maiduguri. Kwanduga, bayan wanda yake cikin Kwanduga an ƙara musu guda 1 a Pamfamari Primary School. Cikin Maiduguri da kanta an ƙara mata guda 1 a Mafoni Day Secondary School. Mobar, bayan wanda yake cikin Damasak an samu ƙarin guda 1 a makarantar Legal and Islamic Studies na cikin Maiduguri. Ngala, bayan wanda yake cikin Ngala an samu ƙarin guda 1 yana IDP Teachers Village. To, waɗannan abubuwa duka an yi su ne domin muhimmancin katin rajista, domin in ba wannan kati ba za ka iya yin zaɓe ba. Sannan wannan katin bayan wannan ma yakan taimaka wa jama'a wurin shaida akan wasu bincike na jami'an tsaro ko kuma shaida a banki da kuma wasu al'amuran yau da kullum. Ku faɗakar da jama'a su garzayo su zo su karɓi waɗannan katin rajistan har kafin a rufe shi sati 6 kafin babban zaɓe na ƙasa wanda za mu yi shi a 2019.
Yanzu kamar kuna da waɗannan wajen rajista kamar guda nawa kenan a jihar Borno?
Yanzu muna da guda 27, yanzu muka samu ƙarin guda 11, muna da wuraren rajista guda 38.
Lokacin da kuke gudanar da ci gaba da rajistar masu kada ƙuri'a, akwai kamar matsalolin da ka fuskanta ne abin da ya shafi tsaro, ganin cewa jihar Borno ana fama da matsalolin tsaro hakan nan?
Alhamdulillahi mun samu haɗin kan jami'an tsaro, sojoji da DSS da kuma 'yan sanda, saboda haka alhamdulillah bamu fuskanci wasu matsaloli na tsaro ba aikin mu ya gudana lamun lafiya domin wasu wuraren ma a jirgin sama ake kai ma'aikatan mu su je su yi aikin zabe su yi aikin register kuma su dawo domin jihar Borno tun da aka fara wannan register tana cikin daya daga cikin jihohi biyar wanda suka fi yawan yin register jama'a muna da yanzu register jama'a 47,572 waɗanda suka yi register sabo wanda ya fi na jihohi da yawa a ƙasar nan
kake ga mun adadin mutanen da suka yi register ba samu sun karbi katin su ba har yanzu
abin da ke faruwa shine duk wanda ya register ana bashi takarda ne na wucin gadi sai bayan dan lokaci kadan za a tattara waɗannan duka waɗanda suka yi register sai a basu kati na dindindin amma kowa ana bashi shaida na katin wucin gadi wanda zai zo ya gabatar lokacin da za a fara raba katuna na dindindin.
Da kake magana da turanci kai magana cewa akwai adadin mutanen da har yanzu ba su zo sun karbi register su ba. Shin me nake so mu san kidaigan su nawa ne?
Muna da 73,233 waɗanda har yanzu ba su zo sun karbi katin su na dindindin ba yana nan tare da jami'anmu da suke kananan hukumomi.
Menene kake gani aka haka na rashin zuwa su karbi wannan?
Na farko akwai wannan matsaloli na tsaro. Wasu mutane sun bar jihar Borno, wasu mutane sun mutu, wasu kuma ba sa ma nan kwata-kwata balle su zo su karbi wayannan kati amma ɗaiɗaiku da suke nan sukan zo su karbi katin su. Wasu ma ba za su zo ba sai zabe ya karato. Za su zo su garzo su zo su karbi katunan su ce domin ma'aikatan mu ne suke wannan aikin ba ma'aikata da za mu dauko daga waje ba saboda haka kowa yana taka tsantsan yayi aikin shi yadda doka ta tanada
kai maganan karamar hukumar Rangala kamar akwai wasu da akukana da adadin su wanda suka mace an tabbatar musu cewa sun mace ba zo sun karbi katin su ba ko za ka ga mana adadin waɗannan mutane
a kala balge ne ba Ngala ba muna da kusan mutum 200 da wani abu wanda muka tabbatar sun mutu aka dawo mana da katunan su yanzu muna rike da su katuna muna jiran umurni daga hukumar zabe daga headquarters mu na Abuja akan yadda za a yi da su
banda waɗannan karamar hukumar kala balge kuma ko karamar hukumar da kuka samu irin waɗannan gididdiga
muna kai ba mu samu ba tukunna
to da ƙarshe me zaka gaiwa ko kuma wani kira zaka yi wa masu al'umman jihar Borno game da ci gaba da wannan rajista da ke gudana yanzu haka
ina so in sake kira ga duk al'umman jihar Borno duk wanda ya kai shekara 18 ya zo ya yanki wannan rajista duk wanda da bai samu dama ya yi rajistan nan ba ya garzayo ya zo ya samu wannan garabasa duk wanda kuma katin shi ya bata ko kuma katin ya samu dan matsala a suna ko koto ya zo a sabunta masa
haka ma a jihar Jigawa jama'a sun amsa wannan kiran bakin gurgurdan hali domin ko babban sakataren gudanarwa na hukumar ya shaidawa Mahmud Ibrahim Kwari cewa tubarakallah aiki na tafiya daidai sakataren wato Adamu Haladu Boyi ya ce an kara adadin waɗannan wuraren rajista ganin jama'a suna karuwa ga dai tattaunawa tasu da Mahmud Ibrahim Kwari yadda ta kasance
ai doka ce cewa hukumar zabe ta ƙasa ta dinga ci gaba da bada kati a waɗanda shekarunsu ya kai a basu kati da kuma waɗanda saboda wasu dalilai a baya ba su iya su yi rajista ba
yaushe ne aka fara yanzu wannan aikin bada katin na yanzu
mun fara aikin nan na bada kati ran 27 ga watan 4 a wannan shekara kuma mun ci gaba har zuwa yau muna ci gaba
yaushe ne kenan za a iya cewa za a kammala shi misali ko kuma bashi da wani wa'adi
bashi da cikakken wa'adi amma wani lokaci kafin zabe watanu kafin zabe za mu iya denawa domin mu samu buga permanent voters card din nan wato kati ta dindindin ga waɗanda aka musu domin ba amfani mu ci gaba kuma su kasa samun katin su kafin zabe
kaman misali a kananan hukumomi nawa ne yanzu kuke wannan aiki ko mazabu a jihar Jigawa
a jigawa dukan kananan hukumomi muna wannan aikin har ma mukan yi su a headquarters na local governments kowace headquarter ta karamar hukuma ana wannan aikin har ma daga baya domin wasu dalilai na wasu wurare ruwa ya kewaye su ba yadda za su tafi headquarters su wasu wurare sun yi nesa. Hukumar zaɓe ta duba ta ji kukan jama'a ta yi wasu ƙarin wuraren rajista cibiyoyi ta yin rajista ta ƙara guda shida a jigawa.
Kamar yadda ka faɗa kusan watanni huɗu kenan da kuka fara wannan aiki. Ya aiki ke tafiya?
Aiki yana tafiya ba wata matsala. Mutane sun ba da haɗin kai, mutane sun san ya dace su fito kuma sun fito suna karɓa. Sai dai yanzu da damina takan kama shine ma muke samun yawan fitan matasa da yake yanzu damina ce sukan tafi gona kuma mukan tashi karfe 3 za su dawo wajen karfe 5 kaga ba lalle bane mukan samu mutane kaman da domin aikace ta gona.
Kai magana matasa a wannan gabar wai rukunin wannan kuke bayar wannan register
wayanda muke ba su register mutane ne wayanda da ba su yi ba saboda wata dalili yasa ba su register ba yanzu muna iya ba su. Muna ba mutanen da da sun yi rajista amma saboda wasu dalilai wasu sun yi fiye da sau ɗaya. Saboda haka na'urar da take tantancewa ta cire su. Wasu kuma sun yi ne mai yiwuwa ma ba yatsunsa ba ne. Saboda haka akwai matsaloli da suka faru da ba zai iya samu katin nan ta dindindin ba. To irin wannan idan muka duba babu sunan shi lalle a rajistar mu sai mu sake masa. Sannan yara da suka kai shekarun haifuwa 18 ko da yau ne mutum ya kai shekarunsa suka cika 18 yana iya zuwa sai mu bashi katin.
Da a wancan lokaci da aka yi idan nazo aka dauki bayanai na kan bada wani kati ne da kuke ce kiransa temporary kamar na wucin gadi kafin daga misali kuma bayan wasu watanni aka dinga ba mutane wannan na dindindin din. To yanzu idan nayi register ana ban wannan na dindindin ne ko kuma a ya abin yake?
A yanzu idan kai register za mu baka har yanzu temporary ne domin na dindindin ai sai mun tara mun tantance domin akwai abin da muke yi tantancewa muna cewa display za mu yi display a ƙarshen mako mai zuwa ƙarshen watan nan za mu baje kolin sunaye ka zo ka dubi sunanka idan Adamu ne ka tabbatar ba Adamu aka rubuta ma ba da shauransu kafin nan kuma idan muka tantance muka tabbatar cewa abin nan da muka ɗauka shine lallalallan sunanka kuma shine komai game da kai da shekaru da komai sun yi daidai sai mu je a tura za mu tura Abuja a can kuma za a buga maka kati ta dindindin kafin nan da wata uku kuma za mu zo mu ci gaba da raba wayannan katuna.
Yanzu kamar mun shiga wata na hudu da fara wannan aiki kenan waɗanda aka fara musu a karan farko sai nan da wata biyu kenan za su samu wannan dindindin
sai nan da kamar wata uku za su samu wannan dindindin domin har yanzu ai muna kan yi dama hukumar zabe ta ƙasa ta kasashi kwata kwata ne. Saboda haka yanzu idan muka gama first quarter
zango
na shekara yago idan muka gama wannan zangon za mu tantance duk wanda suka yi a ƙarshen watan nan za mu tura daga ran 1 ga wata mai zuwa za mu kai shi Abuja za a fara bugawa kafin nan za mu ci gaba da wata zango kafin mu gama wancan zangon kuma ana bugawa wayannan muna gama wancan zango za a kawo katukan su na dindindin sai mu raba musu.
To yanzu misali wancan lokaci da aka bada waɗannan katuna kafin zaben 2015 kun yi amfani da ita na'urar nan ne ta kwamfuta wajen ɗaukar bayanai da sauransu kuma a wannan lokacin ma da ita kuke yi?
Ko a wannan lokaci abu ɗaya muke yi da na'urar kwamfuta muke yi.
A wancan lokacin na san akan dan samu tangarda nan da can ta sha'anin batir ta sha'anin caji da waye da sauransu haka musamman a yankunan karkara. A wannan karan ma ana cin karo da irin wannan matsalolin ko kuma akwai riga kun dauki matakai na warware su?
Hukumar zabe ta dauki matakai shi yasa muna da generator a kowane wuri idan ma batir din ya sauka akwai generator.
Sai dai ba iyakar hirar kenan ba sai a wani lokaci nan gaba idan muna cikin masu yawancin rai za mu sake kawo muku. Yanzu Amadu Haruna Dauda Biyu da Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiru Jodone da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Batun yau bane dai dakarun sojin Najeriya ke cewa suna kare lagon kungiyar Boko Haram a kasar, tare ma da kashe shugaban wani bangare na kungiyar Imam Abubakar Shekau, ko da yake wani sabon wa'adin da babban hafsan sojin kasar Lieutenant General Tukur Burte ya dibar wa dakarun a yanzu na su kamo Shekau a raye ko a mace. Ya fa sake bude wani shafi a yaki da masu tada kai bayan domin ko yayin da wannan ma ke faruwa, mayakan na Boko Haram na sauye salo, inda ma suka sake fitar da wani sabon faifayen bidiyo ne da suke cin karin su babu baka a dajin Sambisa, tare da nuna ma yadda harkoki yake a can. A dai wannan sabon faifayen bidiyo da jaridar yanar gizo ta The Cable ta Najeriya ta saka la a yanar YouTube, mayakan sun nuna wani waje ne ma da suke sarrafa biredin da suke ci da kuma wasu gonaki, tamkar babu abin da ya sha musu kai, inda ko aka ga wani dattijo a gona yana nuna yadda yabanya ta yi kyau cikin hashin Kanuri. Baya ga wannan ma, a cikin kwanakin nan mayakan na Boko Haram sun kai hare-hare da dama, inda masu kama wasu suna garkuwa da su, ciki ko har da jami'an tsaro. To ko me wakilan al'ummomin yankunan da aka kwato ma ke cewa ne dangane da abin da ke faruwa a yanzu? Mr. Adamu Kamale, dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin Madagal da Micika, ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato.
Ana cikin mawuyacin hali, wannan al'amarin karuwa yake yi. Ai an riga asan nan da shekaru da suka shige, ai ya jima bamu taba samu irin wannan asaran da muka samu daren da ya shige nan ba. In ka duba kuma a Borno a cikin Maiduguri, ba satin da zai wuce ba a ji bamu ba. Kowane ɗan Najeriya ya san cewa karuwa ne wannan abubuwan suke yanzu. Kuma shi ya sa gwamnati ma ya kamata su tashi barci, bai kamata a ce damuwa yana ci al'umma a zuwa ce kuma ba damuwa ana barci, ba daidai bane. Mu kuma dole ne mu wakilai mutane, dole ne mu yi magana a madadin su, dole ne kuma mu ga wa gwamnati wannan abun karuwa yake, kuma da gaskiya karuwa yake. Sojoji ya kamata su tashi su yaki.
Masana haka tsaro dai, na magana akwai abun dubawa game da abun da ke faruwa a yanzu, kamar yadda wannan tsohon jami'in tsaron da bai so a bayyana sunan sa ya bayyana.
Kaka in dai har da a baka kwana 40, to ai an yi 40 fiye da 40 ba a samu shi ba. Kuma an sha cewa ma a'a an kashe shi, a'a ya mutu, kaji ma ana cewa an sake kashe shi, to mutum ya taba mutuwa sau biyu ne. Saboda haka aiki na tsaro ka gane abu ne na sirri, duk wani abu za a yi ya kamata a yi shi a sirrance. Kuma muna da jami'an tsaro na sirri waɗanda ake cewa intelligence, su ya kamata su yi kokari su san ina mutumin nan yake, kuma ya za a yi a kamo shi. Zance ma a baka wa'adi, ko kuma wa'annan mutane tun daga iya kokarin da suke, ana ganin yunkurin da suke yi da cigaba da suke yi da harkokinsu, hukuma kawai za ta yunkuri ne ta cigaba da fafutuka, ta cigaba da kokarin ya za ta yi ta shawo kan wannan matsala. To ai kaga in ka duba yanzu daga lokacin da aka bayar na wa'adin, kwanakin kamar sun kusan su cika yi, to abubuwan kuma sai karuwa suke dana yi. To ba maganan kamo wani ne matsalar da ke gabanmu ba a game da waɗannan ta'addanci. Shin idan ka kama shi, wai da aka cewa sarkin fawa, a haka cewa akuya sarkin fawa ya mutu, tace ya mutu da wukan yanka ne. To ai kaga idan ma shi aka kamo shi, shin matsalar kan ta kare kenan? Dole ne a gano shin su waye masu yin wannan abu, shin suna da waɗanda suke daure musu gindi, ina suke samun taimako? Ka gane, so kama wani ba shine karshen matsalar nan fa da muke ciki ba. Ana iya kama shi kuma a kashe shi sai shi ne mutu, ba wani ya sake fitowa. To ni na ga harkan tsaro din da yadda azin yake tafiya, kamar akwai dan gyara a cikin lamarin din. Saboda ka kama wani mutum ba shine karshen sa ba, waye shi, waye ke taimaka masa, daga ina suke?
A kullum dai rundunar sojin Najeriya cewa take dakarunta za su murkushe mayakan na Boko Haram a cikin karamin lokaci, ko da yake babban hafsan sojin kasar Janar Tukur Yusuf Burte ya ce matsalar ce ma da yawa, wato kama daga batun 'yan Boko Haram ga tsagerun Niger Delta, ga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, kana kuma ga batun 'yan minigan Fulani makiyaya. Burutan, wanda ma ke jawabi a wurin taron sanin makaman aiki da rundunar sojin ƙasa ta shirya a Yola, ya ce a shirye suke ma domin fuskantar waɗannan matsaloli.
We all know that the contemporary challenges Nigeria is grappling with is asymmetric warfare, including insurgency, herdsmen and farmers clashes.
Akwai kalubale da dama da muke fuskanta a wannan ƙasar, musamman ma na Boko Haram, ga batun tsagerun Niger Delta da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, kana ma ga batun iminiganin na Fulani makiyaya. To sai dai ku yayin da ma dakarun Najeriya ke wannan sabalaya, wata matsalar ita ce ta zargin take haƙƙin ɗan adam da kungiyoyin kare haƙƙin bani adam ke yi wa dakarun Najeriya, zargin da ko kakakin rundunar sojin ƙasar Brigadier General Sani Usman Kuka she kake ma musantawa.
Dan ka duba su kansu sun zama zargi, su waɗannan kungiyoyin da suke waɗannan zargin, ai da ba su da kadarin da za su bullo arewa maso gabas ta bangaren wannan kasar, kai koda jihar Bauchi ma, kai jihar Plateau ma ba su zuwa ba Bauchi ba, balle ma har a ce sun kawo ga Adamawa ko su je Yobe ko kuma su je jihar Borno. Kuma ana bin ka'ida aiki fiye da duk inda suke tsammani a wasu bangarori ko sassa-sassa na duniya.
Koma da menene dai, fatan jama'a musamman ma waɗanda suka koma yankunan su da kwato shine samun zaman lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah ala ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farunku dan hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta bati ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaki gobe zani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su baraka masu cin mutum hanna man ai har kashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gani sai Allah ala ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji kun ji gangan soja soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farunku dan hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta bati ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaki gobe zani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su baraka masu cin mutum hanna man ai har kashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Akan hada kan Najeriya ni buri na mu sojuna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girma mu juna
Najeriya mu zauna lafiya mu har hada dangi na mu girma mu juna
zan fara kira gama su mafarki wai araba suke sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take tsaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.